أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يبود غوديا قالنا مدكيدا يساكي حتى مو a wannan masallaci na galadanci a birnin Kudu a jihar Jigawa. Allah ya ƙara mana zaman lafiya da tsaro a wannan yammaci na Litinin 26 ga watan Ramadan a shekara ta 1444 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda kuma shine 17 ga watan hudu a shekara ta 2023 a lissafin da ake kiransa lissafin miladiya. Wannan zaman mu shine na 26, kuma kamar yadda muka saba a daren zama na 27 mukan tsaya wannan darussa. In Allah maɗauki ya kai mu gobe za mu saurara bi idinillahi ta'ala, ba saboda mun ƙoshi ba, sai saboda halin haka ya hukunta. Amma in Allah maɗauki ya sa an dace, bayan Ramadan sauran darussa za a ci gaba da yin su insha Allah ta'ala. Kafin dori akan inda muka tsaya, wannan wata bayar Allah ce take tambaya. Assalamu alaikum, Allah ya saka wa malam da mafificin alheri, amin. Tace ni ce ina cikin wuturi sai nayi mantuwar ruku'i, wato ta manta ruku'u, wato nazarci zuwa sujada kai tsaye ba tare da yin ruku'u ba. Menene ya dace na yi domin gyaran wannan raka'a tawa? To, na farko yana da kyau a fahimta abinda ake yi a sallah na gyaran sallah, sawa'un kammala na ƙasi idan damar gyaransa bata kubce ba, in kuma ta kubce lura da abinda aka rasa din menene. Idan dai har ba rukuni bane to ana yin sujada kabli ko ba'di, to wannan babu bambanci tsakanin sallar farilla da ta nafila. Ta ambaci cewa wuturi take ko? Yawwa, wannan abu na farko kenan. Ko sallar nafila ce kake yi a cikin rawatib ko walaha, tunda sunanta sallah, to duk rukunan sallah da burillan sallah da sunnonin sallah da mustahabban sallah tantabiqu alaiha, yadda za ka yi ake neman ka ka gyara a sallar farilla, to a nafila ma haka. Kar ka ji cewa tunda nafila ce to ba lalle bane kawai mutum ka iya cewa ma kai na fasa ma tunda na rikice, ba a yi tunda ka shiga sallah ka ce Allahu akbar, to ka kulla alƙawari da Allah kana gaishe shi kuna ganawa, to ka juye baya ka ce ka fasa ganawa da Ubangiji, ai baka kyauta ba. Don haka abin da za a yi ya danganci lokacin da kika tuno cewa kin bar ruku'u. Idan kina sujada ne, wannan sujadar sai kika tuna ashe fa ban yi ruku'u ba, to sai ki miƙe, saboda damar gyarar bata kubce ba. Sai a koma sai a fasa sujadar, sai a tsaya daga tsaye tunda dama an gama karatu, sai a yi ruku'u. In aka yi ruku'u aka dago, sai a tafi sujada. In aka yi sujadan nan ɗaya a zauna a ƙara ta biyu, to shikenan kuma sai a ci gaba da raka'a ta gaba in raka'ar farko ce wannan abin ya faru. Idan aka gama raka'o'in tunda wuturi ne ko, in an gama to lokacin da aka zo sallama sai a yi sallama, sai kuma a yi sujada bayan sallama, ba a dike nan, saboda wannan tafiyar da aka yi ƙasa aka sake dawowa sama ta zama ƙari a cikin sallar, tunda an samu damar an gyara sai a yi ba'adi ko? Yawwa, idan kuma ba a tuno ba har sai da aka gama wannan sujada guda biyu, sai aka miƙe tsaye ana raka'a ta gaba, misali mu ɗauka a raka'ar farko ce wannan mantuwar ruku'u, sai baki tuno ba har sai da kika gama wannan sujada guda biyu kika miƙe kina raka'a ta biyu, to a wannan hali sai a yi watsi da waccan raka'a da ba ta da ruku'u, domin ruku'u rukuni ne a sallah, kuma damar a koma a gyara ta kubce an shiga raka'a ta biyu. Don haka yanzu wannan raka'a ta haki ta biyu, sai ta koma ita ce raka'a ta ɗaya, sai a yi in raka'a biyu za ki yi ki zauna ki sallama, to in kika ƙaro wata sai a yi sallamar, sai kuma a yi ba'adi, saboda waccan raka'a gurguwa da ba ta da ruku'u wanda aka yi watsi da ita. Ina jin shi kenan ko? Yawwa, wannan kuma yana cewa Allah sakawa lakka da alheri, tambaya ta a nan ita ce ni ne nake fama da alsa ta kai ta kawo, ba na iya azumi sai dai ciyarwa, to shin bayan Ramadan zan yi ramu ko? To nan ka kawo abubuwa, na farko abu uku ne a cikin wannan zancen. Lamarin farko kalmar alsa sunan wata cuta ce ko? Kuma tana buƙatar mutum ya yawaita cin abinci. To mai yin fatawa ko in ce mai ba da ra'ayin da za a dogara da shi a yi fatawa a wannan lamari shi ne likita. Likita musulmi wanda ake kyautatawa zaton tsoron Allah, shi kansa mai addini. Amma idan ba musulmi ba ne, to ba zai ba da ra'ayin da za a dogara da shi a kan wannan ba. Don zai iya cewa mutum kawai ya daina azumi. Akan samu irin wannan wani lokaci da gangan ma kawai, wanda ba musulmi ɗinnan ba, kana zuwa wurin sai wani cewa ku kuka damu kanku da wannan azumin, saboda tsabar reni fa, wallahi reni ne. Ka ga mutum likita a garin musulmi wai yana faɗa akan ana azumi, ina ruwanka? Ba dalili. Irin waɗannan kuma za ka ga ana barin ba a wonin ɗinsu, irin wannan maganganun za su iya sa su a cikin matsaloli. Yawwa, dan dai alhamdulillah musulmi ana tarbiyyar su da haƙuri, amma rukunin addinin musulunci yaushe za ka yi kwashinin ɗinsa? Yawwa, idan ciwon mutum ya yi tsanani za ka ba shi shawara, ka ba shi shawara ta likita, bata kirista bata addinin ka da kake yi ba yawa ta likita kuma profession din likita baya kallon wannan kaza ne wannan kaza ne in dai za a bi tsarin sa zai fadi kawai kallon jikinka yake da cutar kuma ya hukunci ya fadi kaza to shi yasa ba a neman shawarar wanda ba musulmi ba a wannan shi ma musulmin sai mai addini eh mutum mai addini da aka san shi yana tsayuwa akan addini da karantarwar addini yana gwadawa a aikace shi musuluncin ya dame shi yana sallah yana azumi ya san girman azumi an fahimci wannan yauwa karka je gun kowane likita wannan na biyu kenan to shine zai determine wannan alsar ta kai ba za ka iya azumi ba ba malami mai fatawa ne zai gaya maka wannan ba domin likita shine ya san intensity na ciwo da irin matsayinsa da kuma ya kai matsayin da za a ce ba za a iya jurewa yunwa komai kankantarta ba to wannan shi zai faɗa wannan kenan na biyu da kace ciyarwa to ban sani ba har ka fara ne ciyarwar kake kai kaiwa kanka fatawa ko kuwa ma'ana an tsallake wancan matakin farkon na likita har an zo ciyarwa kake to in kuma ciyarwa kake to kaga fa'idar tambayar da kace shin bayan Ramadan zan yi ramu ko to wannan kuma wata tambaya ce ita ma ƙarin likitarwa in har likitan ne ya bada ra'ayi kulula na ce ra'ayi ba fatawa ba likita aikinsa ba fatawa ba ce yawa sai ya bada ra'ayinsa a ilmance cewa wane bai cancanta ya azumi ba ba zai iya ba jikinsa ba zai iya juriyar yunwa ba don haka sai a je gun malami sai ya bada fatawa cewa kenan ciyarwa za ka yi to in har an fara ciyarwar ciyarwar za a yi to in kuma zaben ciyarwar ake yi ko in ce ciyarwar ake saboda likitan ya yi hukunci in koma gun likita ban gama da shi ba shi likita abinda zai ambata a musulunci abinda ake nema a gunsa ya ce wannan ciwonsa ciwo ne wanda ba zai warke ba ciwo ne wanda a ilmance gwargwadon ilminmu to ba mai warkewa ba ne sai dai a yi ta manajin rayuwa da shi don haka wannan buƙatar cin abincin kowace awa ɗaya tana tare da shi an fahimci wannan? To wannan cuta sai ta samu damar da za a ɗauke ta a yi ƙiyasinta da alladina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin shi kuma wannan tsofi ne masu shekaru da ba su da ƙarfin da za su iya azumi saboda ma'ana dama yutiqunahu ai yastati'unahu bi mashaqqa masu yinsa da wahala to wannan sai a ɗauko shi mara lafiyan nan sai a yi ƙiyasin waɗanda sai a yi ƙiyasinsa akan waɗancan sai a ce kamar yadda tsoho mai shekaru da yawa jikinsa ba zai iya ɗaukar yunwa doguwa ba an ɗauki ba an sauke masa azumi ba an ba shi option ma'ana an ba shi zaɓin abinda zai maimakon azumi shi ne ya ciyar to shi ma wannan wanda rayuwarsa ba za ta iya tafiya ba sai da cin abinci kowace awa ɗaya kuma ba zai iya azumi ba to sai a ba su hukunci ɗaya kun gane saboda shi marar lafiya yana da hukuncinsa da shi da matafiyi kuma nassin alkur'ani ko menene hukuncin marar lafiya dangane da azumi zai sha azumi saboda rashin lafiyarsa amma bayan azumi zai rama adadin kwanakin da ya rasa haka ne to me ya kai shi a yi masa hukuncin cewa ya ciyar to likita ne zai ce ciwonsa ba mai warkewa ba ne gwargwadon ilimin likita an gane me yasa nake cewa gwargwadon ilimin likita saboda lamari na ciwo waraka daga Allah take ba mai cewa abu kaza ba zai warke ba amma gwargwadon ilimin zamani a likitance za a ce a iya sanin likitoci wannan ciwon sai dai a yi manajin rayuwa da shi ba shi da magani har yanzu ba a samu ba wannan kuma ba matsala ba ce
sun faɗi gurgurdan ilimin su. To Allah madaukaki kuma waraka ta sace zai iya warkar da mutum ko da magani ko ba magani. Haka ne ko ba haka ba? Yawwa, domin shi magani sababi ne. To abin da muke magana akai shine likita shi zai faɗi cewa wane ciwon sa ba mai warkewa bane. To tunda ko ba mai warkewa bane ya tashi daga mai ikon ya rama azumi bayan watan Ramadan. Domin ko watan Ramadan ya wuce shi ba zai iya ba. An gani? To sai a ce to yanzu tunda wannan ya fita daga cikin waɗanda za su iya yin ramuko, to me hukuncinsa? Sai a ce to a ɗauke shi a haɗa da tsohoncin da dama rayuwarsa ba za ta iya yin azumi ba. Wannan shi ne asalin sirrin wannan ƙiyasi. To kaga ko tunda haka ne to ba da ka ake yinsa ba. Ba kowane mara lafiya sai ya taso ya ce to a ga magana ni ba na jin daɗin jikina, to ko ciyarwa zan yi. Ciyarwa ba ta tasowa sai wanda aka yi hukuncin sam-sam a rayuwarsa ba zai iya azumi ba. To shi ne sai a ɗauko shi sai a haɗa shi da tsofi da ba za su iya azumi ba, sai a ce to an yi ƙiyasinsa a kan su, sai a ba shi hukunci irin na su, sai ya zama ba a nemansa da ramuko bayan watan Ramadana. Ana cikin azumin zai ci gaba da ciyarwa irin yadda tsofin nan suke yi. An gane? Kaga kenan, ashe shi nan da ya faɗi sai ciyarwa, to zancen kuma bayan azumi ya yi ramuko duk ba ta taso ba. Ina fata an fahimci abu. An gane da matsalar tasa take? Sai. Gaskiya ne. Yana da kyau.
Ba a kula da adadin shan da kuma.
Na'am. Gaskiya ne. To ai dama lamarin ne yana da alaka da tadayyunin mutum da kuma tsoron Allahnsa. Idan mutum mai damuwa da addini ne kuma yana tsoron Allah, baya son addinin sai shiga cikin matsala, ai zai damu, zai yi tambaya tun kafin ya bar wurin likitan ya ce to wani irin magani za a dora ni a kansa. A lura da cewa a bani maganin da sau biyu ake sha, sai in sha da lokacin buɗe baki da kuma lokacin sahur. Likitoci a ƙasashen musulmi duk sun san wannan. Mu matsalar ce a nan za a ga shi da musulmin a cikin aikin, amma sai ga gaba ɗaya ba a ɗora aikin ma kwata-kwata ba shi da alaƙa da harkar addini. Wannan kuma wallahi abin takaici ne na musulmi. Akwai buƙatar ƙungiyoyin musulmi likitoci su sa wannan abun a cikin abubuwan da za su tattauna da ma'aikatun hukuma, a tattauna da likitoci su riƙa ba da kula. Tunda aka yi duniyar nan da ko in ce tunda dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da addinin musulunci ake azumi, babu wani abu na convention na zamani da zai zo ya ce wahalar rayuwa ta yi wa mutane yawa a ɗauke musu azumin nan. Gaskiya ba zai yi ba. Zaka duk surutu duk zancen mutane ba zai sa a daina azumi ba. Mara lafiya ya je a yi bincike a tabbatar da yaya ƙarfin ciwonsa yake sai a faɗa. Ni na sani yanzu misali a Saudi Arabia, saboda tsakanin da Allah duk inda ka je dai ko Makka Madina in particular, dama likitoci duk musulmi ne. Makka Madina babu wanda ba musulmi ba. Da haka har ƙungiya ce da su da za su riƙa zama da malamai, manyan malamai za su tafi suna tattaunawa da su akan matsaloli da suka shafi likitanci, yadda yaya hukuncin kaza, ya hukuncin kaza, ya za mu riƙa yin kaza, wannan zai haifar da a riƙa zama da su a riƙa jin. To yanzu wanda yake an rubuta masa magani zai sha sau huɗu, za a iya rage huɗun nan su dawo sau biyu ba tare da ya hana maganin amfani ba? Haka sai su duba component ɗin da aka haɗa maganin da shi, su sun sani, za su iya cewa eh magani kaza zai iya aiki har zuwa lokaci kaza, don haka ba laifi a sha shi da suhur, a sha shi da buɗe baki, kuma za a samu amfaninsa. Tun aka samu wannan ko substitute shi ne magani kaza kuma ba zai iya wannan ba, don haka a samu substitute. In abin da gaske ake yi duk za a iya zama a yi maganin waɗannan abubuwa. Amma sai ka ga shi mai ba da magani pharmacist kenan, a lokacin sai ka ga an rubuto wa mutum kana azumi a tambaye shi yace eh yana azumi to kuma an rubuto masa a bashi maganin da ake sha sau hudu a rana kaga sau hudu a rana dole ba zantan azumi a ciki shi kuma likitan ya kamata a ce kafin ya rubuta wannan shi ma zai tambaye shi kana azumi in yace yana azumi to ya duba wani substitute maganin da zai iya aiki tsawon lokacin da zai iya azumin sa in ya so ya sha daya maganin lokacin bude baki wannan a taimaka wa mutane su yi addinin su cikin nutsuwa yafi da a raunana azumin a rage masa kurjini da daraja a idan musulmi ta yadda za su ga tunda wani zaka ji haka kawai ma yana ba wa kansa fatawa sai ya ce to malam musulunci fa ya ce lafiyar nan ta kamata fa fa ibada to kawai sai itlaqin wannan kalmar ya sake ta sai ya rika bai wa kansa fatawa a fili da yawa sai ai lafiyarka ta fi kaza su waɗannan irin kalmomi da za ka ji ana faɗar su wani lokaci malamai suke faɗi su sun san mai suke nufi suna da ilimi mai zurfi ka ji a ce abu kaza ya fi kaza abu kaza ya fi kaza sai a ɗauki wani abu ko na duniya sai a faɗi wani abu kuma na addini sai a ce wannan abin na duniya ya fi wannan abin na addini misali to waɗannan irin lafuzzan duk inda ba nassi aka samu ya faɗi haka ba to a kiyaye a rika kula yawwa a rika kiyaye a rika kula ka'idojin addini da yawa ake karantawa kafin a kai ga wannan amma kuma shi ma ba a yi filaki taqyidi ake a ce a mahalli kaza in an zo kaza ga kaza ga kaza wanne za a yi sai a ce to kai kaza koda zai haifar maka da rashin wani abu na addini amma a saki zancen kawai a ce kaza ya fi kaza irin maganar da ake ta cewa ci ya fi ci shine gaba da sallah wannan kuskure ne yawwa ko lafazin siyasa ta fi sallah duk wannan itlaqin lafazin a sake shi haka kuskure ne amma a ce da abar kaza to gara abar kaza in abu ya haɗu guda biyu da kaza to a lokacin da ba dama dole ɗaya za a yi to ai ɗayan ya fi ko da ba shi ne sallah ba an banji wannan kaga kowa zai fahimci fiqhu ake so amma sakin kalmar gaba ɗaya kaza ya fi kaza to shari'a ce take kuma nassi ne ba kawai ijtihadi ba Allah sai an fahimci wannan to haka nan da Allah a rika kula da irin waɗannan maganganu ya zama cewa ana sa musu kaidi kuma tsoron Allah mutum kamar yadda na ambata shi ke sanya ya nemi likitan ya masa fatawar da ta koyi bashi ra'ayin da ya dace dangane da irin waɗannan matsaloli kada ya jefa addininsa cikin matsala yawwa kullum abin da shari'a ta zo da shi ka ɗauka shi ne sama da abin da kai kake gani kullum kada ka bari ka hau kan nassin shari'a ka murƙushe shi da ra'ayinka ka yi ƙoƙari kullum ka tafi tare da abin da nassin shari'a ya zo da shi kuma idan kana cikin rashin lafiya ko wata matsala to uzuri a yi shi shi ma bisa ilimi idan ya shafi rashin lafiya to masu harkar su za su faɗi cewa wannan ciwon ya kai kaza ko bai kai kaza ba yanzu akwai ai geji da ake amfani da shi a cututtuka da yawa a ce in ya kai level kaza ko har da lissafi za a iya kaza in ya kai in bai kai ba kuwa to ba za a iya ko in ya kai ba za a iya ba in bai kai ba ko za a iya to kaga waɗannan abubuwan a rika yin su da tsoron Allah da kuma kulawa da sanin ya kamata zai fi taimakawa musulmi kuma dai kamar da na ambata su musulmi da suke harkar cikin lafiya yana da kyau su damu da wannan lamari kuma gwamnatoci su ba su haɗin kai insha Allahu ta'ala za a yi maganin wannan damuwa ɗin Allah taimaka na kayan ku wa min fawa'id at-tadabburi li kitabillah nan ne za mu ɗora ko daga cikin fa'idojin lura da tunani da kuma zurfafa fahimta akan littafin Allah annahu bidhalika yasilu al-'abdu ila darajati al-yaqin bawa da wannan abun na tadabburi zai taimaka masa ya iya kaiwa zuwa ga darajar samun yaqini yaqini daraja ce babba in an ce yaqini shine rashin kokonto ko yawwa yanzu imaninka da akwai aljanna wajibi ya zama yaqini ne da kai ko ka gani ko baka gani saboda gaskata Allah imaninka da akwai mala'iku haka ballantana imaninka da akwai Allah ko yawa afillahi shakkun babu kokonto dangane da Allah dole ka samu yaqini kada ka bari zuciyarka wata ran kake cewa to wai ni bari mu gani dai Allah nan da gaske ne Allah din nan dai magani to kana da matsala eh lalle imani zai warware eh dole zuciyarka ta yadda 100% wallahi Allah gaskiya ne in ka bari kana kokonto kuma sai mutun ya tsallake ya fita waje Allah ya tsare eh dan haka matsaloli daga cikin abin da ke taimaka maka samun yaqini tadabburin alqur'ani ka zauna ka dubi alqur'ani da ayoyinsa kamar da muka ambata jiya lafuzan ma'anonin da abin da yake dauke da shi na ilmul ma'ani balaga da sauransu fasahar magana da takaita labari ko an maimaita shi babu warware juna wanda wannan ita ce hujjar da aka yi amfani da ta a wannan ayar afala tadabburuna alquran walau kana min indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan kaseera an gane yawa haka inda daga wurin wani wanda ba Allah yake ba da an samu wato sabani da yawa a cikin sa wannan hukunci ya saba wannan hukunci wannan hukunci ya saba wannan hukunci zamu zo kan wannan insha Allah a takaice zancen da muke anan shine shi tadabburi da tuntuntuni akan ayoyin Allah yana taimakawa bawa ya kai darajar yaqini eh ya kai darajar mene yaqini wal ilmi da kuma samun ilmi shine dai al ilmu yaqini yake nufi bi annahu kalamullah cewa wannan magana maganar Allah ce kana ji ka san wanda bai isa ba zai wannan zancen ba sai ta wannan abun yana ƙara imani kaji Allah yana fadan mu mukai kaza mu mukai kaza mu mukai kaza kuma sai ka duba kaga hakika abin nan haka yake wannan zai kara ma imani ko bai kara zai kara maka yaqini lalle wannan qur'ani daga Allah yake to tuntuntuni akan wannan yana taimakawa bi annahu yarahu domin ku zai ga mana zai sami cewa alqur'ani yusaddiqu ba'dahu ba'dan sashin sana gaskata sashi wa yuwafiqu ba'dahu ba'dan sashin sai yana dacewa da sashi fatara alhikama walqissata walikhbarati tu'adu fil qur'ani fi iddati mawadhi'a zaka ga hikimomi hikima daban-daban da kissoshi da kuma labarai ana maimaita su a wurare da yawa ko zaka ga labarin wani annabin an fade shi sau da yawa kamar annabi Musa da annabawa dai da yawa yau zaka ga a fada a wannan sura a fada a wannan sura a fada a wannan sura ko ina sai dai ka samu ƙarin darasi amma ba zaka samu wannan ya warware wancan ba sai dai a ƙara maka abinda ba a fada ba a can sai sa malaman sanin wannan ilmin tadabburin za su gaya maka mun kula kissar annabi Hud da take suratu Hud abinda ta fada akwai ƙarin bayani akan abinda kissar annabi Hud da take cikin suratul a'raf ta zo da shi saboda kallon gefe kaza a'raf da maganar fuskantar mutanen da maganar ba su amsa haka nan shi kuma akwai kaza duk dai lura ce ai take jawo wannan ko ba haka ba idan baka lura ba sai ka dauka duk isoshin kawai abu ɗaya suka zo da shi da iri ɗaya ne babu ma bambanci amma in zaka lura duk kissar da aka maimaita to akwai darasin da zaka ga akwai shi anan babu anan hatta kissar annabi Musa ka kalle ta gaba ɗaya wanda ta fi yawa domin shi ne aksarul anbiya dhikran fil qur'ani ko annabi Musa mai babu annabin da sunansa aka ambata da yawa a cikin alqur'ani irin annabi Musa kuma to in ka kalli kissoshinsa duka ko ina akwai bambancin abin da zaka dauka na fa'idoji da hikimomi labaran salansu wannan daban wannan daban wannan daban wannan daban kuma kowanne akwai ƙarin ilimin da zaka samu da zai ƙara maka yaqini cewa lalle mai maganan nan guda ɗaya ne lalle mai maganan nan guda ɗaya ne idan da a ce wanda ya saukar da kissar annabi Musa a suratul baqara daban yake da wanda yake suratul araf daban yake da na qasas daban yake da na annaml daban yake da sauran dai surori inda aka yi zancansa da fadi zaka ga cewa da faha da sauransu zaka sai ya zama cewa dole za a samu bambanci inda da bambancin wanda ya saukar amma tunda mai maganar guda ɗaya ne ya san abin da ya faɗa a can ya san abin da ya faɗa a nan ba za ka ce nan ya warware can ba kuma in ka isa ka binciko wahala za ka sha wahala za ka sha babu tanakudi babu warwarar juna babu inda wata kissa ta saba wani sai dai a ce a can ba a faɗi kaza ba to shi kuma dama alqur'ani ba novel bane an gane ba labari ne da asali ba littafi bane da akasali aka saukar da shi domin ba da labari littafin da aka rubuta shi domin ba da labari shine za a faɗi wata rana an haifi wani yaro a unguwa kaza ya tashi kaza da kaza yayi meye ya haddace qur'ani yayi kaza ya je makaranta an yi waye sai zama hankalinka duk an tarkizin sa akan wannan yaron ina ya shiga ina ya fito a ƙarshe me ya zama ba haka yake ba qur'ani yana da messages din sa yana da sakon sa to ana amfani da kissar ne a kawo ta dan ta yi hidima ga wannan message ne kun gane rancen ma'ana akwai abin da Allah yake so ya isar wajibcin isar da sako yadda ake tunkarar juna tsakanin annabawa da mutanansu yadda annabawa suke da haƙuri da juriya yadda mutane suke zagin annabawansu su cutar da su har su kashe su yadda ake samun kaza da kaza da kaza to sai a kawo maka sample na annabawa wata rana annabi wane yayi kaza har mutanansa suka yi masa kaza har aka halaka su wani ma an yi kaza wani sai a tajiro maka a kawo maka kissar annabawa masu sarauta Dawud da Suleiman a kawo maka kissar annabawa da suka yi rashin lafiya suka yi hakuri Allah ya ba su lafiya a kawo maka annabi Yunus ko ba haka ba da annabi Ayyub yau Ayyub to sai kaga waɗannan abubuwan duk suna motsa ka ashe annabawa wannan su ma suna kaza waɗannan darussan su ake so ba labarin yadda ya kare ba shi yasa ba za ka ji labari an ɗauko shi tiriyan kuma an kai shi irin kare wanda kai kake so ko wanda za ka ji an ce kamar masu kallon fim a zamani yanzu a ce acto ya abin ya kare ba haka bane qur'ani ba haka yake ba qur'ani yana amfani da kissa ne domin tabbatar da sako da ake so a isar dangane da tauhidi kuma musamman duk kissoshi da ka gani maganar tauhidi ne a cikinsu so misali aka bayar yadda ake kaza in an taho da sakon tauhidi me makoma ya ake kaza shi yasa dai wallahi idan baka san ɗanɗanan da gardin da ake ji in ana fahimtar alqur'ani ba to ka kana buƙatar ka koma makaranta ka je makaranta ka koyi ilimi ba zan ce ka koyi larabci ba larabci ilimi ne to banda larabcin ka koyi kuma sauran abubuwa da sai da su ake gane qur'ani ka koyi larabcin ka koyi ulumul qur'an da sauran abubuwan da ake bukata to kuma sai ka riƙa karanta qur'ani karatu na fahimta zaka ga me zaka zama malamai da yawa da suka rubuta tafsirai sun dora akan zuwa da riwayoyi farko ayoyi da suke kama da juna ko suke fassara juna hadisai da suke fassara ayoyi ko da kuma riwayoyi da aka ruwaito daga sahabbai da tabi'ai da suke fassara waɗannan ayoyi kaga wannan shine ake takura wuri guda a ce tafsiri bil ma'thur ko yawwa sannan akwai abinda malami mai tafsiri a cikin mas'alolin da ko babu wata aya wadda ta fassara ayar da za kuma iya dogaro da wannan kawai a tsaya haka babu wani hadisi wanda shi ma ya fassara wata aya a tsaya haka babu wata riwaya ta sahabbai tabi'ai da za a iya dogaro da ta a tsaya iya wannan saboda girmama ra'ayin sahabbai da tabi'ai in majali ne na ijtihadi wajen fassara aya da zaƙulo hukunce to majali ne dama ce da aka baiwa kowanne mutum gwargwadon zurfin hankalinsa da fahimtarsa kuma wannan gona ce mai daɗi ga mutumin da Allah ya hore masa fahimtar alqur'ani zai shiga ya amfana kuma ya amfana amma dai kullun abinda malami suke fadakarwa cewa ya zama duk abinda za a zaƙulo shi kada kuma ya koma ya ruguza ainihin nassin da aka saukar ko mun sha maganar wannan eh to Allah madauki ya samu dace don haka dai zaka ga kissoshi tu'adu fil qur'ani fi iddati mawadi'a kulluha mutawafiqatun mutasadiqa zaka gansu waɗannan ayoyi ko kissoshi ko labarai ko hikimomi dukkanin su sun dace da juna kuma sashen su na gaskata sashe la yanqudu ba'daha ba'dan sashen su baya warware sashe fa bidalika yu'lamu kamalul qur'an da wannan ake sanin cewa alqur'ani kammalallin littafi ne littafi ne da ya tsallake dukkan challenges na duniya da wani zai iya kawowa makiya alqur'ani makiya addinin musulunci sun samu damar da za su ƙaryata alqur'ani su ƙaryata musulunci amma sun kasa an sako wannan littafin an ce ku karanta abinda za ku iya irinsa ku yi magani har yanzu ba wanda ya gwada ko dan a ƙaryata abubuwan kuma da aka faɗa na labarai akan wasu al'amura wani ya fito da ƙaryar hakan shi ma ya gagara scientific revelations da aka fito da su a cikin alqur'ani Allah madauke ce mu muka yi kaza mu muka kaza kuma yadda masu bincike daga baya za su iya sun gano cewa eh wannan maganar haka take wani saboda kiyayyarsa ga musulunci ya iya ƙaryata wannan revelations din abinda aka gano ko facts din da aka samu shi ma ya gagara wannan duka yana nuna maka lalle alqur'ani daga Allah yake ba ka da komai da zaka yi da shi illa kai imani da shi wasu kuma wanda ba musulmi ba matsalar su kiyayyarsu ga addinin ta hana su zauna ma su yi binciken saboda kin musulunci sun dauka ba abin da za su amfana a cikin addinin musulunci wannan kuma jahilcin su mutum in wayayye ne zai ce bari let me know meye ne a cikin wannan abin da ake ta ce mana ba za mu iya ba ba za mu iya ba je ka gani ke sa mu a musulunci ai gayyatar mutane ake su zo su gani ko me yasa ake encouraging harkar fassarar alqur'ani fassarar ma'anonin alqur'ani zuwa yaruka da yawa yana da amfani yawa a yi kyakkyawar fassara a sake ta cikin mutane saboda waɗanda ba su iya larabcin ba alal aƙalla zai taimake su su gane saƙon da Allah maɗauki ya aiko domin fahimtar saƙon ya fi wajibci akan fahimtar larabcin ko ba ka ba ba ka ce sai na jira ran da na iya larabci sannan in karanta alƙur'ani in gane ba a'a ko baka iya larabci ba samu wanda zai fahimtar da kai da yaran da kake ganewa wannan abin duka dan ya taimaka maka ka gane saƙon Allah wa annahu min indi man ahata ilmuhu bi jami'il umuri kuma zaka san cewa shi alqur'anin nan ya zo ne daga wanda ilminsa ya game dukkanin al'amura shi yasa wato shi tunanin nan akan alqur'ani a wani wurin fa shi yasa Allah subhanahu wata'ala har zargi yayi ga muminai cewa qur'ani bai canza su ba kuma ya zama cewa zuciyarsu tana kaikashe alam ya'ni lil ladina amanu ko an taksha'a qulubuhum li dhikrillah ko wama nazala min al haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fa tala alaihim al amad fa qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun haka Allah ya faɗa shin lokaci bai yi bane ga muminai an taksha'a qulubuhum li dhikrillah a ce zukatansu su risina zuciya ta risina da jin alqur'ani yana kara mata imani kuma wannan shine maqsudin saukar alqur'ani duk wanda qur'ani fa bai ise shi wa'azi ba to ba wani wa'azi da za ka yi masa shi yasa ai in ana tahajjudi malamai sukan ce mutum abinda ake karanta na kawo tahajjudi ne saboda ita ce sallar da ake yin karatu mai tsawo ko to duk inda ka samu kanka ma kana jin karatu dai na limami a gabanka a ce yana da sauti shaji da zai jawo hankali, sannan kuma ma'anonin ya san inda yake aje su, suna sauka suna isar da sakon da ake bukata, to za ka yi mamakin irin yadda za ka riƙa fahimtar Alƙur'ani. To wannan abin so ake zama yana da tasiri a jikinka, wurin firgita ka firgita. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Haka ne ashe me ake so in an ce taqsha'iru, shine tsika jiki ta tashi, gashi din nan na jikin fatar ka ya miƙe saboda firgita da tsorata da razana dangane da abin da aka faɗa a cikin Alƙur'ani. Kuma thumma talinu, sannan kuma sai fatar ta taushi. Kaga nan an siffanta julud, ita fatar ake zance. Ashe fata tana tasirantuwa da kalma, haka ne? Yawwa, kalma tana da ƙarfin da za ta iya tasiri. Yanzu wani in ya ji wata kalma kawai ji, sai ƙwaƙwalwarsa ta ɗauki saƙo daga jin wannan kalmar da aka faɗa fa, sai kaga yayi amai. Ana yi ko ba a yi? Wani kana faɗar sunan wani abu da yake ƙyama, shikenan sai ya tafi banɗaki amai. Ashe kalma ce ta yi tasiri har ta yi ƙarfin da ta sanya shi irin wannan yanayi. To Ƙur'ani babu kalmomin da suke da ƙarfi irin nasa. Sun ana so su haifar maka irin wannan tsika jikinka ta tashi. Yanzu in ana karanta kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayra hali yadhuqul azab, ai ya kamata kai jildin ka ya motsa ya tsorata, haka ne ko ba? To irin waɗannan abubuwan duk inda aka faɗi wani abu da zai tsoratar da kai, to a ga tsoran. To in kuma ka samu shuru ka samu nutsuwa, sai kuma jikin har yanzu shi ma thumma talinu juluduhum, sai a samu fatar sai ta kwanta, sai ta taushi, kuma zuciya ita ma sai ta nutsu, sai ta risina, sai kaga kuka, sai kaga koma zuwa ga Allah. To wannan duk Ƙur'ani da idan kalma za ta iya sa mutum tsorata da firgita da kasa bacci da amai, ko me yasa kalma ba za ta juya ka ka zama mutumin kirki ba? Me yasa kalma ta Alƙur'ani ba za ta tsorata ka ta firgita ka ka zama wani mutum na daban ba? Matsalar ita ce ba ka gane maganar Allah, ko ba ka gane maganar Allah. Ashe akwai wajibi a kanka ka yi ƙoƙarin duk da za ka yi ka san yadda za ka gane maganar Allah, in ana faɗarta a larabcanta, domin a larabcin shi ne zai isar da saƙon da ake so. Duk wata fassara da za a yi ba za ta iya isar da saƙon da ake so ba irin larabci. Don haka dole ka kana son ka fahimci Alƙur'ani sosai, to ka koyi larabci yadda ana faɗa. Za ka san bambancin kalma kaza, me yasa aka sa ta a nan ba a sa wata kalmar ba. Duk wannan sirrin za ka san shi in ka iya larabci. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana fahimta. To sai ce fali dalika qala ta'ala, don haka Allah maɗauki ce walau kana min indi ghayrillah, inda Alƙur'anin nan daga wurin wani yake ba Allah ba, la wajadu fihi ikhtilafan kathira, da an samu saɓani mai yawa. Ai falamma kana min indillah, ma'anar wannan maganar ita ce ashe kuwa tunda dai daga Allah yake, to lam yakun fihi ikhtilafun aslan, to babu ma saɓani kwata-kwata a ciki, ballantana ya zama kathiran ko kalilan. An gane abu? Shi yasa malamai suka ce ikhtilafun kathiran inna la mafhuma lahu. An gane? Ai kun san dai wannan ma'ana la mafhuma lahu, ma'ana kada ka ce walau kana min indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira, ashe kenan inda kaza ne to akwai ikhtilafan qalila, to ikhtilafan qalilan ma babu kathiran, babu qalilan, babu shi aslan a cikin Alqur'ani. Babu warwara da tubka da warwara, kai nake so in ce babu tubka da warwara, babu kuma wani sashe ya ƙaryata sashe. In kaga ƙwaƙwalwarka tana gangarawa zuwa wani rami da ake neman ka fahimci, kamar cewa wata aya ta saba wa wata aya, to ka tuhumi hankalinka. Farko ka je ka tambayi malamai, kar ka ce ya nake ganin wannan ayar ta saba wa wannan ayar, sai ka zauna ka ce a kar makalla ina so da Allah a fassara min wannan in the light of wannan eh ga wannan kuma ga wannan ya zan yi in fahimce su tare a lokaci guda ana gama bayani zaka ga baka bukatar wani abu sai ka tashi gida kuma da murna saboda ka fahimta shi yasa babu abin da ke azabtar da mutum irin ya zauna da jahilci wannan jahilcin shine zai takura masa zuciyarsa ya fita daga hanya ma bai sani ba kana rabuwa da malamai to zaka shiga matsala duk waɗannan matsaloli da rikice-rikice babu wanda ba a bada amsarsa ba hatta sabon na zamanin yanzu shubuhohi akan samuwar Allah shubuhohi akan alqur'ani duk an yi rubuce-rubuce akan su yana da kyau ɗaliban ilimi kuma su zurfafa karatu a wannan fagen fage ne na difa'i anil qur'an rubuce-rubuce ɗaruruwa banda academic rubuce-rubuce rubuce-rubucen da malamai suka sa kansu suka yi rubutu wajen tsare alqur'ani daga shubuhohi da yawa suna nan an gama da su haka nan a zamanance duk an yi haka an zauna an karanta zaka ga amsar abin da kake nema ko yake maka yawo a hankali alqur'ani daga Allah yake alqur'ani babu rikici alqur'ani sashensa baya ƙaryata sashe alqur'ani sashensa baya warware sashe Allah ya ƙara mana fahimta sannan Allah mai dauke shi wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi idan wani lamari amrun nan lamari ake nufi sha'anun shi yasa kun ga ai sai kawo min ta bayani ya shigo da abinda ba umarni ake nufi ba ko sai ambaci al-amn aw al-khawf الامن والخوف شؤون كو دوه ليست اوامر ولكن امور ايه اكو سبب منتي تكانو كانن ما من يغنتين با بوكاتر مساكي ما يوا الامر الذي بمعنى الطلب فجمعه اوامر كو يوا ان انتي امر wanda ma'anarsa shine neman ka aikata kaza to jam'insa shine mene awamir al-amru alladhi bi ma'ana shu'uni ko ash-sha'n idan ana nufin sha'ani to shi kuma jam'insa mene umur tawwa in an ce hadhihi al-umur wadannan lamura wadannan shu'un din an gane amma in ka ce hadhihi al-awamir to waɗannan maganganun umarni yawwa umarni yawwa to nan idan lamari ya zo musu dangane da zaman lafiya ko firgici da tsoro adha'u bihi wannan yazo da shine fi ma'aridi zammi yawwa zammi ne suka ne ake mutane da idan lamari ya zo inda ya shafi zaman lafiya ko ya shafi tashin hankali sai kaga mutane suna gaggawar yada shi duba wannan aya yadda ta dace da zamanin da muke ciki mutane yanzu ba abinda suke sha'awa illa su ji labari labarin da zai tada hankali labarin da zai kawo matsala a gari sai kaga sun fi gaggawar a yada shi ai na ji an ce kaza ai na ji an ce kaza yanzu wa yake wa dan uwansa waya ce ya ji wata fa'ida yau eh yau a gun karatu an samu wata fa'ida na dade ban taba jin ta ba haka kawai yana fita sai ya dau waya sai ya kira dan uwansa ai ba mu saba ba ko amma da an ji wani abu ko wata yar gulma haka eh ko dan wani abu dai da zai tada hankali ai na ji an ce ma akwai matsala a garin nan ko akwai kaza sai kaga mutane suna ta yadawa to wannan ba abin so bane Allah madauke ce walau radduhu ila ar-rasul inda sun mai da lamarin zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam wa ila ulil amri minhum da kuma shugabanni a cikin su la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da waɗanda za su iya fahimtar abin su zaƙulo zancen a fahimci cikin sa da bayan sa a warware zare da abawa a cikin mas'alar a fayyace to da sun san me za a ce kuma da matakin da za a dauka an san shi walaula fadlullahi alaikum kai bari a ga muku fa wallahi ba dan falalar Allah da yayi muku ba wa rahmatuhu da jin kan da yake muku lattaba'tumu shaytana da kun bi shaydan illa qalilan sai kadan daga cikin ku ashe bin jita jita dangane da security to bin shaydan ne ko bin shaydan ne duk abin da shafi security mutane ba a yada magana marar tushe kuma duk kalmar da wani zai amfani da ita da za ta iya daga hankalin mutane ba a santa ba a razana mutane shi yasa kuka ga ai masu ilimin security sawa'un yan sanda da ma'aikatan tsaro dai na ciki sun fi kowa iya sanin ta'amuli da irin wannan lamarin sun san halin dan adam sun san wace kalma za a faɗa hankali ya tashi haka shi yasa yake da muhimmanci duk abin da zaka faɗa to ka zabi kalmomi kuma ka zauna kai tunani akan kalmomin in nace kaza wanne irin sako zai shigar a kwakwalen mutane an gane wannan yana da muhimmanci to musamman abu ya shafi security wato zaman lafiyar mutane kuma zai iya kaiwa ga tarzoma da tashin hankali to yana da kyau ayi avoiding insa a kauce kada mutun ya fadi abinda ba zai iya bashi kariya a ilmance ba malin sa'adi yake cewa hada ta'dibun min Allah wannan ladaftarwa ce Allah yake yi li ibadihi ga bayinsa an fi'lihim hada ghair al-la'iqi wato dangane da wannan aiki da suke wanda bai dace ba ga wannan aikin bai dace ba sakin maganganu da yada maganganu musamman mu yanzu a zamanin mu harkar social media mutum daga ya ga abu sai kawai ya yada wani ma sai ka ji kai ka dauka aikin sa forwarding kawai yana ta neman abin da zai forwarding ai ta turawa wani ma a kasa za a ce ka turawa mutum kaza wani ma sai a ce wani wanda bai tura ba Allah ya tsine masa haka kawai ina ruwana da zancen ai sai ce to ban magani ba bana so dan me za a ce a tsine wa mutum ko kuma a ce a dora wani lada mai yawa a ce wa annabi ya ce duk wanda yake kaza za a masa kaza kamar irin wannan abin da ake yada wani wai duk wanda yayi fare wa wani bushara da shigowar watan Ramadan annabi ya ce kaza da kaza ha kawai annabi ƙarya sallallahu alaihi wasallama bai kamata ba babu wannan irin magana din a dai kiyaye ba dukkan abin da ka gani ne dole ka tura ma wani ba ni ina baka shawara ma dan Allah ka daina ture-turen nan yawa duk abin da ba nutsuwa kai kaga amfanin sa ga wani kuma shi ma ba kowa ga kowa ba yanzu irin group da ake yi a WhatsApp galibi me yasa ake yi ai mutane ne wanda ake ce ma like minds ko wadanda wata maslaha ce ta hada su ko wani abu ne ya hada su sai aka dauko su duk aka tara su wanda wani under normal circumstances haka kawai baya so ma a san lambar sa amma in aka bari aka shiga group daya da shi kaga kowa zai san lambar sa haka ne ko ba haka bane to ya kamata lokacin da kake cikin wani group da aka sanya ka ka rika respecting su waye a cikin wannan magana ba kowace magana zaka je ka yayubo kawai ka angizo wa mutane ba kuma mutanen da suke da hankali musamman mu yanzu ne ka kalli groups din nan na WhatsApp yanzu duk abu daya ake tura amma in dai kana group 5 shi da 7 balanta na wani yana wajen group 70 kuma kullun yace sai ya bibiya ga me ake to kuma duk abin da ka gani a can sai ka ganci a nan sai ka ganci a nan zantukan namu gaba ɗaya mu yanzu a Najeriya biyu ne zancen siyasa ko yawa shi ke nan zancen siyasa yau an yi kaza an yi kaza yau an yi kaza ko kuma wani rikici na addini yau an yi kaza yau an yi kaza malam wani ya maida raddi malam wani sai wani sai awa uku yana bibiyar waɗannan abubuwan bai yi salatin annabi ba sallallahu alaihi wasallam to waɗannan abubuwan duk suna da hatsari to ba wannan ne nafi damuwa a kansa ba mas'alar da ta shafi security da tada hankalin mutane ita ce wannan aya take magana akai yau a kula ba komai aka gani kawai za a yada ba ka girmama hankalin waɗanda kake gayawa. In kai hankalinka ya iya absorbing wannan abun, wani hankalinsa ba zai iya ba. Akwai wani ƙarami ne, akwai wani iliminsa bai kai naka ba, yana jin wannan sai kansa kamar ya fashe, sai kaga ya tafi yana neman wa zai saisaita masa shi, kuma garin nan sai sirrin ya bayyana. Yawwa, ba kowa ake yin sirri kuma da shi ba. Haka mata duk mu san waɗannan. A cikin harkar psychology ta ɗan adam ta isa ta nuna maka wannan hankalinsa ya kai kai mu'amala da shi, wannan hankalinsa bai kai kai mu'amala da shi ba. In ko baka fahimci haka ba, to kaga kana da matsala. Haka ne ko baka ba? To da haka da Allah duk a duba waɗannan al'amura. To da wannan aya malam Sa'di yake cewa ta'adibi ne daga Allah yake wa bayinsa dangane da wannan aiki wanda bai dace ba. Wa annahu yanbaghi lahu, kuma ya kamata ga su mu'minai, idza ja'ahum amrun min al-umuri al-muhimmati, idan wani lamari daga cikin lamurra masu muhimmanci, wal masalih al-amma, the issues of common interest, abin da ya shafi maslahar al-umma da zaman lafiyarta. Yanzu al'amura da yawa sai ka ga abun mamaki, mutum yana zaune a majalisarsa sai a kawo information din da zai iya tada hankalin kwamishina na 'yan sanda ko security ko gwamna, amma sai ka ga shi bai damu ba, ya fantsama wannan zancen a cikin mutane, wanda da ya san me yake yi yana da kunnuwa da yawa. Kasan su shugabanni kunnuwansu suna da yawa, za a gaya musu kaza, za a gaya musu kaza, za a gaya musu kaza. Kai kuma iya naka ne daga kai sai abokanka, daga yadda za ka suranta matsala daban yake da yadda masu kula da security za su suranta matsala. Daga mu riƙa kula da waɗannan abu, ba kowane abu haka kawai daga kaji shikenan sai ka fantsama shi a cikin al'umma ba. A riƙa lura a ga menene ya cancanta a faɗa, menene kuma zai tada hankali. In aka ce ana tsoron rikici zai barke a wani gari, to bai kamata kai ka bada wani labari cewa a garin kuma ga wani abu can ya faru a wani wuri, ko ga wasu makamai can za a shiga da su, ai kaga ka sake rikita gari. Haka ne ko baka ba? Wanda kuma asali wannan harkar ma ba taka bace. To wannan shine abin da wannan aya take koyowa. Insha Allah za mu samu wurin tsayawa saboda muhimmancin wannan ayar, za mu dan ƙara bayani a kanta in Allah ya kai mu gobe, da muhimmancin waɗannan matsaloli da dai gobe ne za mu tsaya da darussa ɗin mu ga abin da za mu samu na fa'ida. Amma abin da nake so in tsaya a kansa shine ilmantar da mu kowa ya san aikinsa, ko kowa ya san kuma matsayinsa, kuma kowa ya san shi wajen isar da saƙo waye shi, kuma waye aiko shi. Kun gane zancina ko ba gane ba? Yawwa, duk abin da ya shafi shugabanci, wannan maganar ta shugabanni ce, to a bar wa shugabanni su yi zancensu, ba aikinka ba ne na wanda kai ba shugaba ba, musamman in abu ya shafi security. Harka ce ta masu jagoranci, kuma su suka san inda wannan information din zai tada hankali, su suka san inda ba zai tada hankali ba. Saboda kamar da na ambata kunnuwansu suna da yawa, kai kuma iya na kai da abokanka kake ji. To haka in kana respecting hankalinka, to shine ba kowane abu za ka gaya wa mutane ba, ka saurara. Wani abun ko ka san shi ka saurara sai lokacin fadarsa yayi, wanda yake aikinsa ne ya fada shi zai fada. An gane? Amma in ka zo ka faɗe shi, to ba wai maganar ka rage wa labarin gishiri ba ne. A'a, la'alla akwai wasu da suke jiran su ji ko wannan labarin ma ya iso ko bai iso ba, wanda suke so su cutar da mutane. Daga sun ji ya iso sai su canja tactics. Haka ne ko ba haka ba? Daga lamari fa na kalmomi da yaɗa su da harkar security yana da muhimmanci, kuma yana da matsala babba da wajibi ne akan duk mutumin da harka ba tasa ba ce, to ya rage ko ya daina yaɗa abinda ba shi ne aka aiko ya yaɗa ba. Insha Allah kun fahimci wannan zancen? Yawwa, to mu tsaya a nan, Allah kai mu gobe za mu ƙarasa karanta abin da malami ambata al musama da mudawacin daga farkon sa sai zama mun samu fa'ida sosai muna roƙon Allah ta'ala ya sa mana albarka a rayuwa Allah ya bamu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Allah ya bamu zaman lafiya a jihar Jigawa duk abin da zai daga mana hankali Allah ya mana maganin sa Allah ya bamu zaman lafiya a dukkan inda muke da garuruwan mu baki daya duk abin damuwa Allah ya dauke mana wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik